pas en deuxième partie. Et beaucoup, beaucoup de bonnes choses. La partie la plus importante, c'est en deuxième partie. Je vous dis comme d'hab, ciao, bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 30 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa mutane kimanin 10 ne suka mutu a wani rikicin bangarorin Fulani a jihar Bauchi, Najeriya.
Akwai sakataren da yake Allah na daya gefe wanda suka kashe shugaban da yake Allah na daya gefe shi ma an kama shi sannan wasu kuma sun gudu wanda mu ba za mu yarda ba sai an dai mutu.
Za a ji cewa an kaddamar da wani aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta har zuwa Kano. Za kuma a ji martanin jama'a kan sake bude makarantu duk dai a Najeriya. Akwai kuma tafi da rahoto na musamman sannan mu leka jamhuriyar Niger inda Haruna Mamman Bako ke tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aishatu da labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare ga cikakkun labaran duniya. Masu bincike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu, mural alade da ka iya haddasa annoba a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Cutar na da dukkan alamomi da ka iya harbin bil'adama a cewar mawallafa da malaman kimiyya a jami'o'in kasar China da cibiyar kare cututtuka masu yaduwa a kasar ta China. Daga shekara ta 2011 zuwa ta 2018 masu bincike sun dau samfurin majinar aladu 30,000 waɗanda aka yanka a mayanka da asibitocin dabbobi a larduna 10 na kasar domin ba su damar keɓe ƙwayoyin cutar 179. Da yawa daga ciki an gano sababbi ne kuma sun fiyewa a jikin aladu tun shekara ta 2016. A binciken da suka gudanar akan wani nau'in dabba karami wanda yake farautar zomaye da beraye. Dabbar ana yawan amfani da ita ne wajen gudanar da bincike da ya shafi mura, sabila da su ma suna nuna alamun mura irin ƙwayoyin cutar da ke haddasa mura a jikin ɗan adam, kamar alamomin zazzaɓi da tari da atishawa. An kuma gano jifo na da saurin yaduwa, ƙwayar cutar kuma na da saurin haihuwa ga saurin haifar da cuta. Fadar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron ƙasar Russia sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. Kuma a wannan batu ba a tabbatar ba a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na Fadar White House Kelly McEnany a jiya Litinin da take ma amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban kasar ba. A jiya Litinin da daddare ne jaridar New York Times ta buga cewa bayanan da jami'ai biyu suka bayar na cikin jerin bayanan da ake ba wa shugaban kasa kullum a watan Fabrairu, kwanaki kafin ya sallami daraktan sa mai binciken sirri Joseph Maguire. Babban mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon Jonathan Hoffman ya faɗi jiya Litinin cewa bangaren kare ƙasa na gudanar da bincike kan wannan batu, amma ba su samu wata hujja da za ta tabbatar da makarƙashiyar da Rasha ke yi akan sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a Afghanistan ba. Manyan jami'an gudanarwa da suka haɗa da daraktan binciken sirri John Ratcliffe da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro Robert O'Brien da shugaban ma'aikata a fadar White House Mark Meadows sun gabatar da bayanan sirri ga wakilai 'yan Republican game da batun. A halin da ake ciki kuma, mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba su amince wani ya yi amfani da Afghanistan ya kai wa wasu ƙasashe hari ba. Ganawar ta su Pompeo da shugaban mayakan na gudanarwa da ke Qatar Mulan Abdulghani Baradar na zuwa ne yayin da shugaba Trump ke fuskantar suka daga 'yan majalisa akan ya gudanar da bincike game da rahoton da ke nuni da cewa Rasha ta ba wa mayakan Taliban salala don kashe sojojin Amurka a Afghanistan. ba gaskiya bane mun riga mun ki amincewa da wannan a cewar mai magana da yawun mayakan Taliban Suhail Shaheen ya fada wa wakilin VOA a birnin Qatar Doha da ya tambaye shi akan batun Barada ya kuma jaddada cewa mayakan Taliban ba za su amince a yi amfani da kasar Afghanistan a kai wace kasa hari ba inji Sahil jami'an Amurka har yanzu ba su sharhi akan haduwar ta Barada da Pompeo ba Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce ba a yi gaggawa ba idan aka fara shirin farfado da tattalin arzikin kasar bayan COVID-19 inda a yau talata ya sanar da kashe sama da dala biliyan 17 a tsarin ilimin kasar da kuma miliyan 6,130 akan kayayyakin more rayuwa da yake jawabi a kwalejin fasaha ta Dalhousie dake tsakiyar birnin London Johnson ya ce za a ga kamar riga malam masallaci ne magana akan abin da za a yi bayan wucewar COVID bisa la'akari da yadda cutar take kara habaka a kasar da kuma waɗansu kasashe da dama na duniya Sai dai ya ce Britania ba za ta ci gaba da zama prisoner cutar ba. Johnson, wanda ya kwatanta shirin nashi da na tsohon shugaban kasar Amurka Franklin D. Roosevelt mai lakabi New Deal da tsohon shugaban na Amurka ya gabatar a shekara 1930 da nufin zaburar da tattalin arzikin kasar bayan mummunar kumadar tattalin arzikin kasa da kasar ta fuskanta. Yayi alkawari ya ci gaba da gina kasar da kuma hanzarta aiwatar da shirye-shirye gwamnati na gina sababbin makarantu da asibitoci da kuma gyara hanyoyi. Johnson ya kuma sake jaddada alkawarin yakin neman zaben da yayi na gina sababbin asibitoci 40 a Britania. Yace sakataren harkokin lafiya Matt Hancock zai fitar da jerin sababbin gine-gine a cikin makonni kalilan masu zuwa. Ya kuma yi alkawarin kara yawan kuɗi da ake kashewa kan kiwon lafiya da kuma yiwa tsarin kula da lafiya garan bawu da aka gaza yi cikin shekaru 30 wani dan shekara 12 Basim kwance akan gadan asibiti mahaifinsa Aijaz Ahmad na biya masa ayoyin Qur'ani baba mutuwa zan yi ya tambayi mahaifinsa cikin rashin sani shine ɗaya tilo wajen iyayensa kuma ya kone sosai daga wata fashewar bomb da likitoci suka fada wa Ahmed ba zai tashi ba Basam na daga cikin daruruwan mutane da suka ziyarci Nawakada wurin cinkoson jama'a a Srinagar dake India bangaren Kashmir danganin asarar da mazauna gurin suka yi yayin da yan bindiga suka kai hari da ya dausa anni 13 ana misayar wuta inda aka kashe 2 daga cikin su kuma gidaje da dama suka kone Shedun gani da ido sun ce sun ji fashewar abu mai kara da ake zaton ragowar bomb ne ya tashi sannan gini ya ruguje akan mutum 5 wanda daga ciki mutum 4 da suka hada da Basim suka mutu tun daga lokacin da gwamnatin kasar ta kakaba dokar hana fita a Kashmir sanadiyar bullar COVID-19 aka samu karuwar tashin hankali a yankin
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar Bauchi inda wani wanda ya rasa kaninsa da wani kawunsa yace mutane 10 ne suka mutu a wani fada tsakanin bangarori biyu na Fulani a karamar hukumar Misau ta jihar. Abdulrahman Muhammad Gareka
a tattaunawa da shugaban riko na karamar hukumar Misau yaro Muhammad Gwaram tawayar taho ya shaida mini yadda rikicin ya faro
abin da kwari shine rikicin tsakanin Fulani manoma da ko Fulani ba su kiwa mun tura a matsayin karamar hukuma akan an kawo mana koki akan ana bukatar aje a fida kurtuli mun tura wa jami'an yes da kurtuli wani abu ya faru kuma kafin haka ta kasance mun samu koki mun zo da nan kawunsar can ba tare da hakimi na hardawa da wakilin gidan gona mun zo na sun ji ainihin busur tsomi a tsakanin su ne cikin tun da bin ya riga da ya faru ana dan busur tsomi ba a gamsu ba waje gurin mai martaba muka dunguma lanan ladi muka je gurin mai martaba tare da hakimin harkawa da waɗannan mutane masu cewa su kar a taba musu rado suke cewa a ba su fili su samu gutuli ranar litinin cikin izinin Allah jiya kenan kun tura jami'anmu sun je sun fara da vacation kenan sai wasu samari suka fito sun saba shuru a jiskar su suka zo suka dinga kan mai uwa da wadi sun fito da sanda da arduna da dai abubuwa dai makami to ana cike gonsa jami'an mu dai suka tarwa da suka gudu jami'an tsaro suka zo suka shiga motar su suka dawo to ana cike ikonsa a cikin ma'aikatan mu da gidan gona Allah ya wahi cikawa sauran wanda suka zo kuma a jurin su ne Fulani mutum uku
chairman yanzu kun iya kama wasu ko kuma dai har yanzu dai
cikin nan yanzu akwai mutum biyu wanda suna nan gurin jami'an tsaro mun samu ainihin wato mutum uku daga gurin kuma yan sanda ta ja ana nan ana kaido cikawa duk da Allah ya sa muka ji labari a ko hannunsa ko ya gudu ma insha Allah za a je nan da yake kama shi
wani wanda aka kashe masa kani da kuma kawunsa ya shaida mini cewa ya ganewa idan dunansa ga wurki guda 10
garwa ba ji ga ganewa wato mallam Abdullahi Abu dai na gani ga wurki duka wa ga wurki
kamar nawa ka gani
kawa sai biya an jinaira mu kai shi ta yanzu kuma da guda 10 yanzu aka sanar mutuwa dai ana gyara su wa'i man za'i jinairar su karfin su da ranan nan
dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar cikin garin Misau Bako Jibobo ya bukaci ganin da kamo duk masu hannu a rikicin su fuskanci hukunci
yanzu haka a dukkan su sun gudu amma kuma ana kokari a kamo inda aka kama an samu biyu sun yi zasu da mota an kama su akwai sakataren da yake Allah da AG da wanda suka kashe shugaban da yake Allah da AG da shi ma an kama shi sannan wasu kuma sun gudu wanda mu ba za mu yarda ba ta yanda musu
to an gaya wa mutanen wajen cewa da zuwa yi wannan aiki na fidda labi shanu
an gaya musu cewa za a zo a yi aiki a cire burtun
su halin da ake ciki rundunar yan sandar jihar Bauchi ta tabbatar da abokuwar lamarin kuma har ta tura jami'anta don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yayin da ake ci gaba da bincike Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaida Abdulwahab daga Bauchi kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta har zuwa Kano Umar Faruk Musa gare ka
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ya kaddamar da tsari ko aikin shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta har zuwa Kano wato zai biyo jihohin Kogi da Abuja da Niger da kuma Kaduna wanda shugaban yace babban tsari ne wanda zai bunƙasa rayuwar al'umma ta Najeriya domin tun asalinsa kuma zai dauko ne daga jihar Rivers ya isbiyo ta Lagos har zuwa Ajekuta ne ya hade Najeriya baki daya wannan babban aiki zai ci kuɗi wato dala Amurka miliyan 2.5 da majalisar dattawa na Najeriya Ubasani mai wakiltar jihar Kaduna ya yi mun tsokaci dangane da muhimmancin wannan tsarin da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a yau.
Wani mutanen manoma idan aka kawo wannan gasin zai haɓaka wurin kamfanonin suke taki kuma shi gaba da taki su ne manoma. Zai taimaka ma al'ummarmu sana'in da masu aiki an gama gina shi a daga shiku da ke nan Igabin local government da ke Kaduna zai samar da aiki kusan mutane sama da mutum 10,000. Kaga sana'a ta samu aiki ya samu ga matasa ga kuma tattalin arzikinmu zai bunƙasa muhimmancin shi ma zan iya tabbatar maka cewa ya fi lokacin da aka gina refinery a jihar Kaduna in ka koma baya zuwa shekaru 15 da suka wuce muna da masana'u wato na textile waɗanda a wannan lokaci akwai mutane sama da 50,000 suna aiki a textile duk sun rushe ne saboda matsalar rashin wuta wannan gas da ake so a kawo zai iya kawo sanadiyyar samun wuta sama da megawatts kamar 3,600 kaga wani abu ne zai iya ba duk al'ummar jihar Kano da kuma jihohi kamar 3 ko 4 da ke kusa da Kaduna to kamfanin da ke wasu jihohi da ba na Kaduna ba su ma za su farfado saboda za a samu wutan lantarki
da majalisar dattawa na Najeriya daga jihar Kaduna Obasani kenan shi na tattauna da ni a Abuja a waje ɗaya kuma Malam Gambo Hamza kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya bayyana min hanyoyi da matakan da ya kamata a ɗauka domin a tabbatar da cewa wannan tsarin bai gurgunce ba kamar yadda sauran muhimman ayyukan da ake yi a sassa daban-daban Najeriya ake ganin cewa ana faro ayyuka amma ba su dire ba inda yake cewa
aikin gwamnati ne ba na gwamnati ba aikin gwamnati ne domin tabbatar da dama kamfanin da suke zuba jarin su bisa tsarin DCP public private partnership saboda haka kamfanin ka ne su zuba jarin su ake wannan aiki ka duk al'amarin ko da ka san jari ne masu jarin nan da su duk matakan da ya kamata su tsari kadarar su
kwararre akan sha'anin tattalin arziki kenan Gambo Hamza a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar, har yanzu dai muna birnin tarihin Nigeria Abuja, inda ƴan ƙasa ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan batun sake bude makarantu waɗanda aka rufe saboda annobar cutar corona. Shamsiyya Hamza gare ki.
Tun gagarumin gibi da annobar COVID-19 ta dasa a tsarin harkokin ilimi da rayuwar yara ƙanana har ma da ƙwararrun malamai a Najeriya. Abu ne da ba za a yi saurin manta da shi ba a ƙasar, ganin irin dogon lokacin da aka shafe ana zaman gida, kamar yadda tsohon malamin makaranta kana shugaban gudanarwa harkokin ilimi a ƙasar, Malam Bello Muhammad ya bayyana.
Idan an yi la'akari da yanzu lokacin da abin ya dauka, gaskiya ya tsawo saboda kusan wata uku yara suna zaune gida, kuma kamar yadda ake ta cewa kullum idan yaro ba karatu sati daya, karatu zai bashi wata daya, idan ya bashi sati biyu zai bashi sati biyu, balle a ce wata uku kuma abin da yafi haka, kuma wannan abin ba a san lokacin da zai kare ba. Ina ganin abu ne wanda mai kyau wanda ake haka tare da tsarin da za a yi yanzu, a wato tsare-tsaren da wannan kariya yake bukata.
A nata bangaren Hajiya Binta Ibrahim, daya daga cikin iyaye da yaran su ke ajujuwan da aka ba da daman komawa karatu, ta bayyana farin cikin ta da haka.
A matsayina na uwa, gaskiya ina mata farin ciki saboda an ce yara za su koma makaranta a halin yanzu, kin ga suna nan karatu kuma ya koma baya gaskiya.
Ita ma Ramata Haruna da ke ajin karshe a makarantar secondary na gwamnati a nan babban birnin tarayyar kasar, ta yi murna da umarnin gwamnati kan wannan mataki, inda ta ce sabon tsarin da aka dauka na koyar da dalibai ta kafar yanar gizo baya gamsar da su kamar yadda malaman su ke koyar da su.
Farin ciki sosai a samu koma, saboda wallahi zaman gidan nan ya biya ishin mutum. Ko long term holiday baya kai tsawon lokacin, ko yadda mu da ake ta internet, wallahi ba do bram cin ba mu fifta sosai ba, amma still ba kaman one on one ba.
Ganin irin tsawon lokacin da aka kwashe makarantu na rufe a kasar, wasu jihohi musamman kananan hukumomi sun dauki matakin fidda tsarin koyarwa ga yara a unguwanni inda ake hada yara a kuma koyar da su, lamarin da malamin makaranta daga jihar Plateau Mudassir Idris yace.
To in har za a samu irin wannan maganan tare yaran a ce za su yi karatu, to me ya hana a koma makarantar gabaki daya, in ta so sai a sassaka wasu jokokin da ya dace.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiyya da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman.
Matsalar tsaran itace ko kuma bishiya da kunar daji na ci gaba da zama wata babbar matsala a yankin arewacin Nigeria. Al'amarin da masana suka tabbatar da cewa idan har ba dauki mataki mai karfi ba, zai iya jefa yankin arewacin Najeriya cikin yanayi irin na hamadar wasu kasashen arewacin Afirka. A 'yan shekarun da suka gabata dai, jihohin arewaci da kuma arewa maso gabas da ma arewa maso yammacin Najeriya ne wannan matsala na saran itace da kona daji ta fita azzara. To amma yanzu sannu akan hankali, lamarin ya danna zuwa jihohi da ke kusa da yankin kurmi na kudancin Najeriya, lamarin da ke zama tamkar hamadar ce ke neman mamaye Najeriya baki daya. Musa Madaki Kusharki wani magidanci ne da ke zaune a jihar Niger, da a yanzu haka take fama da wannan matsala ta yawaitar saran itacen.
Na farko shine abin da hifta da hankalina shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato goma gumai na kadanya, itacen kadanya wanda a da baka isa baka yi haka. Duk wani itace abin da ya shafi dorawa, mangoro, a kadanya, dinya, cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumen su a cikin gari ba, dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko kuwa a'a a raye. Don haka in har a raye ne hakika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa. To yanzu ba ma mai kamawan balle a kai kotu.
Yanzu ne makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka karan.
An aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Niger ke fuskantar su na rashin tabbas game da sha'anin hamada.
Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya bayyana illolin da ake samu a sakamakon wannan ɗabi'a ta saran itace ba tare da shuka wani itacen ba.
mahallanmu gaba daya suna binnan kalura babu itatuwa an sare itatuwa gaba daya sare itatuwan nan yana kawo zubewan kasa kuma sannan yana canza yanayin ruwan sama da kuma yanayin wuri yanzu kana gani ana daukan lokaci yanzu nan ba a samu ruwan sama inda muka yi so kowa san daga watan 3 zuwa watan 4 ana fara samu ruwan sama amma yanzu gashi ne ya fara canza yanayi ya canza yadda ake samu ruwan sama da bayan har ake samu kuma duk sara ita ke kawo wannan abun ga watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwa nan da Niger amma yanzu ka je arewacin jihar Niger irin kwance gore zuwa can kasa ruwan sama sai an kai kusan watan 5 zuwa 6 yanzu na ake samun ruwa da kyau da kyau duk illan saran itace ne mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwan su su fara sanin muhimmancin shuka itace dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake cewa woodlot dole sai an sa community su fara irin wannan shuka itatuwan da za su fara da kansu kowa in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya fara itacen Allah da Allah wanda ya abun gaba wannan shine hanyar mafita ga saran itacen da ake yi
to amma kana ga kamar sanya doka mai wanda za a yi tara da dauri zai shawo kan lamarin
a kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an kalura da shi ai rashin doka ce sako mai bai tafi a daidai in akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai bi
za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi
masu tsanan kuma gwamnati sai ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ka ga abin da ya kamata a samu mutane ta kanan zai zama yana da sauki in ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su hujjan saran itace
bayanai daya sun nuna cewa itacen madobiya da kadanya da ma duk wani itace da ake yin amfani da shi wajen samar da katako sun dauko hanyar karewa a nan jihar Niger da Allah ya yi mu albarkar waɗannan itatuwa a baya kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kula da gandun daji a jihar Niger Mr. Loki Barau ya tabbatar
abinda muke cewa extinction kaman ya kusa a ce ya kare to in ba mu yi hattara ba za mu tashi wato na babu shi shi yasa muke so yanzu nan kaman mu tubi itatuwan da kaman suke da niyya wata rana za mu tashi ba za mu gansu ba so da a samu a rayar da su za mu masa nazari din su kaga madobiya din nan kaga kadanya kaga dorowa kaga mahogani dukkan kullun cire su ake
kawta amma yanzu akwai wani mataki na musamman da kuka sa dan ka amma sara baranta na a ce in an sara a kama
eh yanzu nan shi mai gidan gwamnati ya bada approval cewa mu kafa kaman crack teams a kowane sashi na wanga Niger din da muna da green guard a kasa muna da kuma forest officer a kasa to yanzu wanga crack team za a kafa ne wanda duk wata hukuma a cikin Niger state ko wata local government za a samu mutane daga wajen su to kasance su cikin wanga team din
a yanzu haka dai cibiyoyin samar da ilimi sun ce suna kokarin wayar da kai tare da dasa itatuwa a makarantu domin samar da itatuwan nan gaba kamar yadda wani babban jami'i a hukumar samar da ilimi bai daya a jihar Niger Abdul Qadir Shehu na Puntua ya bayyana
mu yanzu a hukumar bada ilimi bai daya na jihar Niger daga wannan karo in Allah sa wannan abu ya wuce a hukumar makaranta mun sa doka za a kowace makaranta za a shuka itatuwa saboda irin wannan irin wanda dake kunno kai ga mutuna a jihar Niger akwai illa sosai a rashin itatuwa ne a kasashe sa muke gwamnati ke kokari ma a yanzu a ga abun dawo da san itatuwa a nan mu jihar Niger inda su a can arewacin kasar nan can su dama suna samu suna fuskantar wannan abubuwan na shukan itatuwa a kowace shekara mu ma nan gwamnati ta sa doka za a dinga shuka itatuwa a makarantu
ko baya ga wannan ma dai akwai hukuncin dauri tare da tara ga duk wani wanda hukumomin jihar Niger suka samu yana sare itacen ko kuma kona dajin inji babban sakatare Mr. Loki Barau
akwai no akwai doka dokan da irin a sa ta yi aiki shine gagara lokacin amma yanzu mai gida gwamnati ya ce babu sani babu sabo duk wanda aka kama ko ma'aikaci ne ko basarike ne ko wane ne shi babu ruwansu doka shi akwai tara akwai a wancan dokan idan kama akwai 200 da za ka biya ko kuma zuwa gidan yari na ina da ko shekara guda ne ko kuma ya danganta kuma ga yanda laifin girman laifi yake kana iya abara guda biyu a ci taron kuma a je a dau gidan yari to abin da muke so yanzu nan za a wannan dokan za a ƙara duba ta so da ta zamanto doka ne da za ta hana da ka ji ta makama kanka za ka tsoronta ka je kai wannan domin abin na mu a ganin mu da mai tsaron da mai daukan duka kamar masu laifi ne so idan ka kai motar ka dauka an kama in so ma mu za ka biya mu zai kama zai kasa miliyan guda ba ko kuma idan ma har an shari'a ta cika ai auction motar ka kai ma da kasar din kai ma za ka sai zan naka
ko shakka babu dai wannan matsala babba ce da ke matukar bukatar kulawa daga kowane bangare na al'umma domin tsira daga bala'in kwararowar hamada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na kasashe daban-daban na Turai, inda a yau ana can ana dabsawa yanzu haka tsakanin Manchester United da ke matsayi na biyar da Brighton da ke karbar bakuncin Manchester United din a yau Talata, wadda take tana matsayi ta 15 a mako na 32 a wasannin Premier na kwallon kafa na kasar Ingila. A kasar Spain ko kuma Spain, Mallorca na karawa da Celta Vigo a mako na 33 na wasannin La Liga, sai Leganes da ke karbar bakuncin FC Sevilla, yayin da FC Barcelona ta Lionel Messi da ke matsayi na biyu a teburin La Liga tana kasancewa mai masaukin bakin Atletico de Madrid da ke matsayi na uku a wasannin na teburin La Liga na kasar Spain ko kuma Spain. A kasar Italia duk dai a yau Talata, a mako na 29 na teburin wasannin kwallon kafa na Serie A, Torino na karawa da Lazio de Rome, sai Genoa da ke karbar bakuncin Juventus da Tiran ta Cristiano Ronaldo da ke matsayi na daya a teburin Serie A na kasar Italy ko Italia. A wani labari na daban, duka wanda ya shafi kwallon kafa na club din Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa, Thomas Meunier dan kasar Belgium ko kuma Belgique da kontragin sa ke zuwa karshe a yau Talata 30 ga watan Yuni da club din na Paris Saint-Germain, tuni ya sa hannun ci gaba da buga wasannin kwallon kafa da club din Borussia Dortmund na kasar Jamus ko Almania na tsawon shekaru hudu a nan gaba, sai dai a yau Talata din nan ɗaya daga cikin shugabannin club din Borussia Dortmund na kasar Jamus ko Almania cewa da Hans Joachim Watzig na cewa idan dan wasan dan kasar Belgium Thomas Meunier da ya bar club din Paris Saint-Germain saboda ya zo karshen kontragin sa, yana iyawa kuma yana da buƙatar bugawa club din na Paris Saint-Germain har zuwa watanni biyu a nan gaba domin kammala karawar club din na Paris Saint-Germain na kungiyoyi takwas na Turai. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaice.
Cike a kasar China sun gano wata cuta mai suna swine flu, murar alade da ka iya haddasa annoba, a cewar wani bincike da aka wallafa a nan Amurka a jiya Litinin. Cutar da aka yi wa lakabi da 4G tana da alaka da sinadarin H1N1 da ya haddasa annoba a shekara ta 2009. Fidar White House tana kare shugaba Donald Trump da cewa ba a sanar da shi game da cewa jami'an tsaron kasar Russia sun baiwa mayakan Taliban salala don su kashe sojojin Amurka a Afghanistan ba. Sai an bincika bayanan sirri kafin a kai wa shugaban Amurka. Kuma a wannan batu ba a tabbatar ba, a cewar jami'ar hulɗa da 'yan jaridu na Fidar White House Kelly McEnany a jiya Litinin, da take amsa tambayoyin manema labarai akan me yasa ba a sanar da shugaban kasar ba. A halin da ake ciki kuma, mayakan Taliban sun faɗi cewa shugabansu ta kafar bidiyo ya tabbatar wa sakataren Amurka Mike Pompeo masu kare Islama ba su amince wani ya yi amfani da Afghanistan ya kaiwa wasu ƙasashe hari ba. ganawar ta su Pompeo da shugaban mayakan na gudanarwa dake Qatar Mulan Abdul Ghani Baradar na zuwa ne yayin da shugaba Trump ke fuskantar suka daga ƴan majalisa akan ya gudanar da bincike game da rahoton dake nuni da cewa Russia ta ba mayakan Taliban salala don kashe sojojin Amurka a Afghanistan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu Amadin Aisha Tsile da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Levis Station wacce ta hada mana sautin ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.